بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتشن تلاتة shine kuma yammacin 20 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 8 ga watan September shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 14 cikin jerin gidan darussa karkashin wato ladabban ilimi daga littafin Tadhkiratul As-Sabi' wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Mutahallim wallafar al-Imam al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn jama'ata al-kinani rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Zamu tashi a inda malai yake cewa al-faslu thani fi adab al-alim fi darsi, fasali na biyu wanda ke magana akan ladabban da ya kamata malami ya kula da su a wajen darasinsa. Bayan mun ji ladabba wanda suke am gama gari wanda ya kamata malami ya kula da su a rayuwarsa ta malanta, to waɗannan kuma ladabba da ya kamata ya kula da su a cikin lokacin da yake darasinsa, a lokacin da yake darasi. Wa fihi 12 naw'an, akwai nau'o'in wato ladabba guda 12 ma'ana. Al-awwalu abu na farko, idza azama ala majlis at-tadrisi tatahhara min al-hadathi wal khabathi wa tanazzafa wa tatayyaba wa labisa min ahsani thiyabihi اللائكة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. يتي أبو نفركو إذا أزم على مجلس التدريس إذا ما لم ينفن زي جيو مكرنتا زي جيو مجلس كرنتوا فطهر تسي سركي من الحدث يسرك كدوان حدثي باين جدا دفساري دسورنس والخبث نقوم الدتي واندي كي ندتنجي وكوتا النايكي يا ينكفرتن ساح watanazzafa sannan yayi gayu wata tayyaba kuma ya fesa turare ci gayu wala bisa min ahsani thiyabihi kuma sai ya sanya tufa mafi kyau allaiqati daga cikin tufa mafi kyau wanda ya dace bihi ya dace da irin mutum irinsa bayina ahli zamanihi tsakankanin mutanen da suke rayuwa da su a zamani da wajen da yake rayuwa ya sanya irin sutarar da ta dace da irin code of conduct na malami mai karantawa, irin abinda ake tunanin shigar da ake tunanin a ga malami yayi to irin ta ya kamata yi, ma'ana shiga ta mutunci. Idan garin da ake saka rawani ne ya saka rawani, idan garin da ba a damu da rawani ba ya saka hularsa, in garin da ba a saka hula ne ma ba sai ya saka ba. Misali yanzu a Mauritania ba sa saka hula, za ka ga mutum babban mutum ya ci babban riga iyaka babban riga amma babu hula, kuma daidai ne su a wurinsu. Kuma nan yanzu dai yiwuwa malami ya mutunci ya fito zai karantar ko zai je majalisi ko zai sallar juma'a kuma a ganshi babu hula, ko kuma a ganshi misali ya ci zanzuro a nan arewacin Najeriya kaga ba abu ne karbabe ba, ko kuma a ganshi misali ya saka suit ya saka coat irin ta yan banki din nan, ko ya saka rigar yan kwallo an rubuta Ronaldo ko Messi ko wane ne a jiki, kaga ba zai yi saka irin wannan kayan ba. Dole ne ya saka riga babbar riga ce ko shakwara da jamfa ko wace iri ce dai riga dai wanda da wando wanda aka san na mutunci ne, kuma watakila a wani wurin ma ya saka riga daban wando daban ba za a karba ba. Kamar misali a kasashen kasar Kebbi, yana daga cikin wato tsaraici su agunsu a wajen kabawa da sakkwatawa galibi shine mutum mai mutunci ya fito babu babbar riga. Wato wannan malam malin kenan, dole sai ya dora malam malin akan rigarsa, in ba haka ba kamar tsirara yake. Dole ne yayi al'ada irin wadda ake tunanin malami yayi. An taɓa bani labarin cewa a garin Jiga a kasar Kebbi an taɓa cire wani limami daga limancin shi saboda kawai ya goyo matar shi akan babar dinsa. Kaga wani irin abun mamaki kenan, babar dinsa ne ko matarsa ce ya goyo ta, amma wannan yasa ƴan kwamiti suka ce sam bai da kirki bai da mutunci bai san darajar kanshi ba. To na kuma misali a ce liman ne kuma mu yanzu a nan Zaria zaka samu wani limamu ma dan a caba ne ma, ana kiran sallah kuma zai bakin din jinjan din shi kawai limanci. Kaga kowa da irin al'adarsu, da haka irin wannan dole ne ya kula da irin menene al'adar mutanensu, menene irin suturar da suke sakawa, menene irin suturar da suke sakawa, wa wannan irin shi ne ya kamata ya lazimta a lokacin da zai fito wajen darasinsa. yace qasidan bidhalika ta'zima al-ilmi wa tabzil al-shari'a, ya zama yana nufin wato girmama ilimi da kuma mutunta shari'a, ba wai yayi kuma dan al-fahari ko dan ganin ya isa ko dan ganin cewa shi kaza bane. Wannan kuma bai nufin mutane malamai su zama kaman wato ƴan duniya bayan sutura wanda zasu zama daga cikin ibadul dirhami ko ibadul khamisati ko khamira. Wajibi ne mutum ya takaita gurgudan abin da yake da bukata daidai gurgudu, ba wai ya zama shikenan shi bai da aiki idan sa kaya kaman wani model ba. Wa kana Malik radiyallahu anhu idza ja'ahu an-nas li talab al-hadith ishtaghala ightasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jududan wa wada'a ridaahu ala ra'sihi thumma yajlisu ala minassatin wa la yazalu yubakhiru bil'ud hatta yafruga. Wa qala uhibbu an u'azzima hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam thumma yusalli rak'atayn al-istikharati in lam yakun waqt karahati. Malik yace wa kana Malik, Imam Malik Allah ya kara masa rahama, ya kasance idza ja'ahu an-nasu li talab al-hadith, idan mutane suka zo gurin shi neman ilimi, ya gutasala in zai koya musu hadisi sai ya shiga gida ya wanka, wato tayyiba sannan ya sa turare, wala bisa thiyaban jududan sai ya sanya kuma sutura sababbin kaya, wa ba'a ribahu ala ra'si kuma ya sanya lullubin shi na kan kanshi, ma'ana ya rawani kenan ya rulluba kanshi, thumma yajlisu ala minassatin sannan ya zauna akan wani wuri mai tudu, wala yazalu yubakhiru bil'ud bazai kushe ba yana ana sa turaren wuta a majalisin hatta yafruga har ya gama, za a dinga in idan wutan turaren ta kare sai ya sake dauko ita can turaren a ƙara sakawa kuma dakin amarya. Wa qala yake cewa uhibbu an u'azzima hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni ina so ne in dinga girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kasa sai mali ya kawo taliki da ya dauko daga littafin Fathul Maghith na As-Sakhawi cewa inna hadhihi al-umur al-mahkiya an Malik la yanbaghi ittiba'uhu fiha illa liman sahhat niyyatuhu fi khulusi hadhihi al-a'mali ta'ziman lil-hadith la li-nafsihi. Wannan abun da aka ce Malik, Imam Malik yayi to bai halasta wani ya ce bari ya koyi da shi sai in shi ma zuciyar shi ta kai matuƙa irin ta Imam Malik wajen girmama wannan al'amari na hadisi, ba wai girmama kanshi da ganin shi ya isa ba. Da annal shaytani da sa'isu, domin shi shaydan yana da sa'isa, yana da mahanyoyin makirce-makirce a fi misli hadhihi alharakati, ya irin waɗannan abubuwa mutum zai je garin yana yin wannan gayin da abin nan sai ya zama yanzu ba dan hadisin yake ba, yana yin dan alfahari da sanin san asani da san ajila barin shi. Fa idza arafta anna niyyataka fiha ka niyyati malikin fa fa'alha, yace idan kana jin niyyarka tayi kama da irin niyyar Imam Malik ta wannan fuska to kai abin da yi, wala yatlu ala niyyatika ghayrullah, kuma ka san dai ba wanda ya san niyyarka sai Allah. Wannan magana ta cikin Fathul Maghith na Sakhawi a cikin juz'i na 3 shafi na 222. Sai malai ya ci gaba da cewa sama summa yusalli raka'atay al-istikhara, sannan sai mutum kuma sai raka'a biyu ta sallar istikhara, ne mu zabi a wajen Allah in lam yakun waqta qira'atin, idan lokacin ba lokacin da aka hana sallah bai, wato lokutan da aka hana yin nafila ba. To anan abin da abu ya kamata mu lura anan, abu na farko shine wannan istikhara za a yi ta ne watakila idan ranan da za a fara darasi na farko ne a wannan zai ba Allah zabi da neman taimakon Allah wajen yin darasin. Sannan batu kuma akan wato lokacin da aka hana sallah saboda watakila saboda kamar da Al-Usaimi yake fada, yake cewa saboda akwai lokutan da suke an san cewa ba a yin sallah sai lokacin da ya halasta, akwai lokutan da aka hana da aka babu laifi ayi a san da aka bada dama, amma a san da aka hana ba za a yi ba. Wallahu a'lam. Wa yanwi nashra al-ilmi wa ta'limahu, ya zama kuma niyyarka shine yaɗa ilimi da karantar da shi, ba neman suna ko neman shahara ko neman duniya ba. Wa basal fawaid ash-shar'iyya, da kuma kokarin yaɗa fa'idoji na ilimin addini. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala allati utumina 'alayha, da kuma isar da sakon Allah hukuncen da Allah ya hukunta, wanda kai a matsayinka na malami Allah ya amince da kai, Allah ya danka maka amana wani ilimi da ka sani, wanda kuma ake sa ranka isar da shi da wannan amana da wannan mawdu'iyya da wannan objectivity. wa umira bi bayaniha, kuma an yi maka umarni kai malami cewa wajibi ne ka bayyana shi, la tubayyana nuhulin nas wal istiyadi min al ilmi, da kuma ya zama manufarka kokarin kai ma ka ƙara ilimi, wa izhar as sawabi, kuma ka bayyana gaskiya, ka bayyana abin da yake shine daidai, wa rujua ila al haqq, kuma kuma su kuma akwai dawowa ga gaskiya a sa'ad da kai kuskure, in ka gane gaskiya ka dawo ka fade ta, wal istima' ala dhikrillahi, kuma kuma da cikin manufarka akwai dan a hadu a ambaci Allah Allah ta'ala, wassalamu ala ikhwatihi min al muslimina, da kuma uwatin بسمه على ذكر الله تعالى والسلام على اخوانه من المسلمين والدعاء للسلف الصالحين كما كما دان احدو اوري غدا اي سلاما نيما امنشي غا ان اوا مسلمي da kuma addu'a ga magabata, wannan sune abin da ya kamata zama manufarka game da karantawa, kana faci haka, kana faci ya da ilimi, fadan gaskiya, wato bayyana kuskuren da kai a da da gyara shi, haduwa dan ambatan Allah, da neman yin addu'a ga magabata. Ina fata muna fahimta. To sai yace asani abu na biyu a wannan gaba ta ladubban malami a karankin kansa, idza kharaja min baitihi ta'abi du'a sahihi anan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idan malami ya fito daga gidansa zai tafi wurin karantawa, kafin nan malam Usaimi sallallahu ya hada waɗannan niyoyi na ilimi a cikin baiti da yake fada, yana cewa waniyatul ilmi raf'ul jahli am an nafsihi khagairihi min khagairihi min an-nasam wa salifu tahsilu lil ulumi min baya'iha wa 'amaluhu bima zaka, yace niyatul ilmi, niyar ilimi raf'ul jahli, kore jahilci, kawar da jahilci a bayan kasa, shine kamata zaman niyyar ka ta karantawa, am ga baki ɗayan sa, an nafsihi ga karankin kanka, ka gairihi da kuma sauran mutane wanda ba kai ba, minan nasam daga cikin halittun Allah, daga cikin bayan Allah, wa salisu abu na uku shine at tahsilu lil ulumi min bayaiha, kokarin kiyaye ilmomi daga sawarwarewa da bacewa, domin ana maimaita su kullun to ba za su bace ba, za a san ilimin kullun ana sabunta shi, wa amaluhu bima zakan, da kuma yin aiki da abun da ka sani. A gama tafi guda hudu kenan, kawar da jahilci ga kanka da sauran mutane, da kuma wato samar da ilimi da ya raya shi, sannan kuma da aiki da shi. To sai yace asani abu na biyu shine idza kharaja min baiti, idan malami ya fito daga gidansa za shi majalisinsa ko masallaci ko makarantarsa, da adid du'a sahihi anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai yayi addu'a da wannan addu'a da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai daga cikin addu'o'in fita daga gida, ba ma malami ba ko dalibi, duk wanda zai fita daga gidan shi ya da kiyaye dinga yin wannan addu'a, domin addu'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fadin sa da yace a dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min a'udhu bika an adilla aw udhal aw azilla aw udhal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayhi azzajaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruk. Wannan hadisi yana cikin sunan Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah al-Arba'a, kenan dukkanin su ta hanyar wato Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba tare da wancan karin na azzajaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruk ba, yana tsaya wani ayya Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzdama aw ajhala aw yujhala alai, wato abinda mutai yake cewa takaice shine ya Allah ina roƙonka, a'udhu bika ya Allah ina neman ka tsare ni, an adilla daga na batar, aw udalla ko a batar da ni, aw azilla daga na wulakanta, aw uzalla ko a wulakanta ni, aw azlima ina neman tsarin ka daga na yi mugunta, aw uzlama ko a mun mugunta, aw ajhala ko ne yi wauta, aw yujhala alayya ko amun wauta, wannan iyaka haka kenan. Wai dangane da ƙari wancan a kashin gaskiya, idan lafuza suka zama wato irin waɗannan ma'asurai ne waɗanda suke na ibada, to abin da yafi shine a takaito akan iya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idan azkar ne na salati na sallah, misali irin azkarul istiftahi, azkar na tahiyya da makamantansu, ko kuma irin waɗannan azkarun da suke prescribe azkar da aka ambata a shige da ficin rayuwa, to abin da yafi dacewa shine a tsaya iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, ba ba tare da an kara ba wallahu a'lam babu kari babu rage hadisi ne wanda yake tabbatacce Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya inganta shi haka Nawawi Askiradu Salihin haka Ibn Hajar a cikin Natijul Afkar da su da wasu malamai duka sun inganta wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam yace kuma ya kulu sannan kuma yace bismillah wa billahi hasbi Allah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi alazim allahumma thabbit janani wa adri alhaqqa ala lisani ki kuma sai ya sake wannan addu'a ita ma ta zo a wani lafazi ne kama da wannan a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi daga Anas manzo Allah yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah amma da wannan lafazin da ya kawo ba a san shi haka ba wallahu a'lam ma'ana wurin shine bismillah da sunan Allah nake fita daga gidana wa billahi kuma ga Allah na dogara hasbi Allah Allah shine madogara ta tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu karfi babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala mai karfi mai girma Allahumma sabbit janani Allah ka tabbatar da zuciyata wa adri al-haqqa ala lisani Allah kuma ka sa gaskiya ta dinga gudana akan harshena wa yadimu dhikrullah ta'ala ila an yasila ila majlisit tadris kuma ya ci gaba da ambaton Allah kada ya shagaltu da yin wani abu na shirme ya ta ambaton Allah har ya isa wurin da zai karantar da fa idza wasala ilayhi dan yazo wurin da zai karantar bala yace sallama ala man hadara sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ya sallama ga daliban da suka halarci wannan wuri da masu saurare kai ne malami ka zo majalisin tafsiri to sai ka mutane sallama kar ka shigo kai haka kamar wani kurma wa sallara raka'atayn illam yakun waqafa waqta karahatin sannan anan shi ma babu laifi ya salla raka'a biyu ta abin nan in ba lokacin karhanci bane fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan idan masallaci ne to wannan karin abin nan wato mustahabbancin ya karu wannan abin da yake nufi a bisa mazhabin Shafi'iyya da suke ganin wannan salla tana cikin zawatul asbab tunda mun ji a gida ya fito da alula to in ya fito da alula kuma yazo zai salla to koda lokacin karahiya ne to suna ganin babu laifi ayi idan tana daga cikin zawatul asbab kuma inda yake cikin tafon aqdul jawahir as-samina da kuma nihayatul muhtaj wallahu a'lam bale ya ci gaba da cewa wai summa yad'u Allah ta'ala bit tawfiq wal i'anati wal ismati wa yajlisu mustaqbil al qiblati idha in amkana sannan kuma sai ya ci gaba da neman taimakon Allah da neman dacewa da neman Allah ya tsare shi Allah ya kare shi daga kuskure da rafkanuwa da san zuciya wa yajlisu kuma zai zauna mustaqbil al qiblati yana mai kallon al qibla in amkana in hakan yayi duka yake babu wani dalili mai inganci game da haka dalilin da ake kawo akan cewa majalisoshin ilimi su fuskanci alqibla ba su da inganci sai ma dai wato aka san haka shine ya inganta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai hudu ba yana kallon wato masu sauraron shi ne kuma a lokacin yana kallon ya ba alqibla ba yake nan haka nan idan da sallah yakan juyo ya kalle su ya musu nasiha idan akwai bukata da sauransu da haka ba dole bane duk inda ta kama ana iya fuskanta bi waqarin ya zauna cikin wato waqarin cikin natsuwa wa sakinatin da natsuwa ila yau wa tawadu'in da rassunar da kai wato tawalu wa khushu'in da natsuwa mutarabbi'an ya zauna ya tarabbu'i shine kaman zaman dan kuntukuru kenan da ake cewa aw ghayra zalika ko kuma wani zama daban min malam yukrah min aljalasati daga cikin jinsati daga cikin irin zaman da a al'adanci ba a ganin shi a matsayin abin kyama wato ba zama kamar misali yanzu wata kila akwai al'adar mutanen da a ganin su ba daidai bane babban mutum ko malami ya zauna ya miƙe kafa kamar yadda shari'a kuma ta hana dafi misali da sauransu to ya danganta dai daga irin zaman wala yajlisu muqayyan kada ika'u shine irin zaman nan da ake tsakanin sujuda da sujuda ya kafe kafafun shi ya zauna da mazaunin shi akan diddiga digan shi wala mustafizzan wala rafi'an ko kuma mustawfizan ko kuma ya zama mustawfizan ya zauna ya miƙe kafafunsa eh ko kuma wala rafi'an idar rijlaihi ala al-ukhra ko kuma ya daura wata kafa akan daya wala madar rijlaihi ko kuma ya miƙe kafa wancan mustawfizan shine ya zauna yana girke da kafa kenan tofizan wannan kuma ya dinga wato ya zama wata kafa shi ya miƙe kafa au ihdahuma na gairu uzuri ko kuma me yake daya ba daya in dai ba da wani uzuri ba kaman rauni ko ciwo ko kuma wani karaya a kafasa kuma kaman cinsa wala muttaki'an ala yadihi ila janbi ko kuma yake shingida akan hannun shi a bisa bangare guda domin kuma kaga yanzu mu anan kasan mu musamman anan kasar Zaria wannan kuma zamani na malamai musamman malaman zauri zaka ga da dama daga cikin su sukan zauna suke shingida akan hannun su dan aje musu matashi sun ki shingida alama yana cikin natsuwa kenan baya jin tsoron duk wani baiti da zaka ja ko wata fakara a cikin wani littafi to kaga tunda al'ada ta yadda daman ba nasi bane ya hana eh sai dai in za a karantar da su ma kansu zaga malaman zauna an zo karantar da hadisi ko na bisa su zauna su da su wato sun gane wannan zaman baya ta baya baya dacewa da san da ke karantar da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ban san dai yanzu yadda abun yake ba mu dai shekarun baya shekara 25 ko sama da haka ko kasa da haka kadan sanda muke karatu a gun malaman zauri anan kasar Zaria galibi zaka ga malami muna jin sha'awar ma mu gan shi a kishin gida dan nan sai a ce ai ya sha ya koshi ne da karatu za gan shi a kishin gida kan hannun shi na dama an aje mishi ya san saka filo tsakankanin hammatar shi da hannunsa ya kishin gida yayi balance haka zai ta bada karatun nan to amma kaga su wata gida a nasu al'adar wannan ba abu bane wanda yake mai kyau sai ce ala yadihi ila janbihi aw wara'a zahrihi ko kuma ya zauna mutakin ala yadihi ila janbihi ya kishin gida hannun shi ta daya daga cikin kubayen shi aw wara'a zahrihi ko ta bayan sa wali yasun badanahu an zahfi wa tanquli am makani kuma ya kiyaye jikin sa daga azhaf wato kai kawo yayi nan ya can wa tanquli am makani ko kuma ya tashi daga wajen da yake kuma wani waje to kaga wannan ya danganta ne misali yanzu idan malami ne a aji a irin aji da aka saba na zamani da allo da dalibai da kujeru shi kuma wani ana so ya dinga kaiwa yana kawowa to ya danganta ne kuma wata kila yana karantar da hadisi ko na hawo ko masalolul hadith ko fiqh ko ulumul qur'an amma kuma dole yana kaiwa ya kawo tsakankanin gaban allo ko tsakiyan aji anan ma babu lafitan da irin tsarin kenan kuma haka nan wa idaihi an al-abasi wa tashbiki biha ya kada ya dinga sa hannun shi tashbiki ya sa yatsan shi sa ya dinga shabbaka hannayen shi yana sa hannu cikin daya wa ainihi an tafriqin nazari min ghairi haja ko kuma ya dinga rarraba idanu ya kalli nan ya kalli can in ba akwai bukata ba to kaga wannan duka ya danganta da irin al'adun mutane da irin zamani da kuma irin salon karantawar da ake a wurin idan majalisi ne wanda ake zaune babu shakka babu bukatan ya kawo gyoge ko kuma a ce misali ya dinga miƙewa daga gurin zaman nashi kuma ya tashi sake zuwa ya zo ya zauna in dai ba akwai bukata ba lalle babu ba wannan ba zai dace ba amma idan a aji ne na irin wannan conventional classes na zamani wanda wani ma zaka ga daman babu wurin zama a tsaye malamin yake to kuma malamin dole zai dinga kaiwa ya kawo wani kuma akwai podium irin wato minassa wani kaman dan wuri haka kaman da aka kafa idan ce mishi ne ban san sunan shi da wasu ba podium ko minasa wanda zaka tsaya ka dan dafa shi ka saka takardu ko ka aje lecture tinka a wajen kaga wannan ba zai dace ba in ba akwai bukata ba kuma ka dinga barin wajen ka je ka dawo to ya danganta dai ga irin yanayin wurin da irin yanayin darasin da irin yanayin mutane abinda dai ake so kawai shine mutum ya zama wato yanayin abinda ya dace da mutunci da sanin ya kamata da irin al'adun mutanen su da irin abinda ake expecting daga mutum irinsa wato malami masani mai ilimi wanda ya san ya kamata kare ba kawai dinga abubuwa iya san ran shi kawai da iya yadda ya ga dama yace shi ba ruwan shi da abinda mutane suke akai babu shakka wannan zai haifar da yayya ga abinda yake karantawa kuma zai haifar da nakali da kokarin cin diddigen abinda yake fada da fatan muna ganewa kamar ya ci gaba da cewa ha ila yau kuma wayattakil muzaha wa kasrata dhahiki fa innahu yuqallilu alhaybata wa yuskitu alhishmata wajibi ne ga malami ya guje mai yawan raha da ba'a da sakin baki shine almuzah yawan raha da ba'a da sakin baki wa kasrata dhahiki kuma ya guje mai yawan dariya kaka zama wani kamar kala rawi haka Allah ya gafarta mishi fa innahu yuqallilu alhaybata wannan zai karanta kwarjinin sa wa yuskitu alhishmata kuma zai yadda mutuncin sa sai ga kowa zai iya bude baki ya ga mishi maganar da ya ga dama ko ya mai mishi da irin maganar da ya ga dama na san kowa da ke ji na inda ya taba karatu a makaranta ko wace iri ce ma wata kila makarantu irin namu na boko wanda akwai multiple teachers, akwai malamai da dama da suke shigowa ajin, zaka iya tuna wani wanda ka sani malamin ku da irin darasin da ya koyar, idan ya kasance mutum ne na tsatsi zaka ga kowa zai natsa ajin shi, kuma kowa zai gama shi, ne kasance mutum ne kuma wanda yake mai wauta da sakin baki da rashin kamewa, zaka kuma kowa zai raina shi, kai ma zaka iya tuna cewa ana yi mai kaza ko ana iya faɗa mishi maganar da ba faɗa ma wani ba, musamman ya zama wadanda yake karantarwa dai ko yara ne kanana, misali ɗan secondary ko kuma ɗan mata, misali a islamiya ne ko makarantar boko ne zaka ga haka. To abin da ya kamata malami ya zama kana da kamewa da sanin mutuncinka, ko da ta kama za a yi wani abu na ɗan raha ko ɗaya ko biyu haka babu laifi, amma ya zama a cikin hudud na ma'arufi, ko kuma ko da za a ruwaito ko a karanta wani abu da ke da nuna alamar raha, to ka yi shi a siffa ta mutunci, kai ya zama rahan ta ɗauki hankalin mutane, ta zama ba ita ba aridi ba, ta zama kamar ita ce karatun. Shine su yake cewa kama kila kamar yadda aka ce man mazaha ustuhifadi, wanda duk ya cika muzah ya cika raha to za a raina shi, waman aksara min shay'in urifabi, wanda duk ya yawaita wani abu za a san shi da shi. Wannan asali hadisi ne mauqufi ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda malamai da dama su ruwaito shi kaman Ibn Asakir a cikin tarihu Dimashq ya ruwaito shi daga Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, haka a cikin littafin Kitabu Samt na Ibn Abi Dunya, Abdullah ibn Abi Dunya ya ruwaito wannan daga Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, a cikin littafin Iyya Ulumuddin na Al-Imam Al-Ghazali, Allah ya gafarta mishi, cikin juz'in shi na hudu ya kawo maganganu kala daban-daban da suke magana akan raha din nan, daga da ya ruwaito wannan, ya kawo wannan din ta Umar din, kuma ya kawo wasu daga wasu mutane waɗanda ba wannan ba, kamar magana da ya kawo daga Muhammad ibn Munkadir da yake cewa uwata tana ce mini ya bunayya la tumadhihi subiyana fatahuna indahum, karka dinga raha da yara sai ka zama ka wulakanta a hannunsu. Ya kawo magana da Sa'id ibn al-As, shi kuma yake ma ɗansa nasiha, yana ce mishi la tumadhihi sharifa fayahqidu alayka wala ad-dani'a fayajtaru alayka, karka dinga raha da mutumin da yake mai daraja sai ya ji haushin ka, ko kuma wanda yake mara daraja sai ya raina ka. Shi kuma Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ittaqullaha wa iyyakum wal muzah fa innahu yurthu ad-daghina wa yujru ila al-qabih, yace ina muku shawara, ina cewa ku ji tsoron Allah, ku daina yawan raha, saboda raha tana jawo da dina, tana barin baya da kura, kuma tana jawo munanan abubuwa. Sai ce ta haddasu bil qur'ani wa tajalasu bi, ku dinga abin nan wato magana da alqur'ani, ku dinga dauko magana da alqur'ani ku tattauna a kansu, wa tajalasu bi, ku sashi a cikin majalisan ku, waɗannan majalisan da ake yi na wurare da a dinga zama ana gulma, ana raha, ana surutu, ana musu, da ina ma ce idan an zauna wani kawai sai ya ja wata aya a fara tattaunawa akan asbabun nuzuli, fiqhun da ke cikinta, a tattaunawa akan qira'ata, akan bambancin tilawata, ina ayoyin da suke kama da ita, hadisan da suke sharhinta, ina ma ce haka muke a majalisan mu na samari da matasa da dattawa. Ai da mun more sosai ko, kamar yadda aka ruwaito cewa sahabbai su salaf sun kasance duk inda suka zauna suna zama ne akan ambaton Allah, dayan su ya ja wata aya sai saura kuma su fara tunanin a fara tadabburi akan ta, ko kuma su yi wata mas'ala ta fiqh, ba wai kawai irin zama irin nafira haka ba. To haka dai abin nan ya ta kawo ire-iren waɗannan maganganu shi Imam al-Ghazali a cikin wannan tafi nashi Iyya'u Ulumuddin, Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki da. So don haka ba daidai bane mutum ya saki baki ya ta abin nan babu kai babin yadi, wala yudarrisu fi waqti ju'i, kada malami ya karantar sa'ad da yake jin yunwa, sa'ad da yunwa ta matsa mishi ta riga ta huda shi, to kada ya karanta a wannan lokacin ya ci abinci tukunna wa tsashi, kusan da yake jin kishirwa, aw hammi ko inda yake jin ainihin damuwa, aw ghadabi kusan da yake cikin fushi, aw nu'asi kusan da yake jin bacci yake jin gangadi, aw qalaqihi ko kuma san da yake cikin wata damuwa da wani takura, haka musamman saboda afushi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim, la yahkumu ahadun baina ithnaini wa huwa ghadban, kada wani ya hukunci tsakanin mutane guda biyu alhalin yana cikin fushi, wala fi hali bardihi almu'lim wa harrihi almuzij, ko kuma san da yake jin sanyi sanye mishi yawa, ko kuma zafi ya takura mishi, a ce ba fanka ana cikin wahalar wuta da sauransu, farubama ajaba au afta bi ghairi sawabi, a sanadiya ka zai iya bada amsa ko ya bada fatawa da abin da ba shine daidai ba, baya tunda baya cikin abin nan din shi bai cikin natsuwa, wali annahu la yatamakkanu ma azalika min istifa'in nazari, kuma so da lokacin nan ba zai iya yin cikakken bincike da nazari da bayanin da ake bukata daga gare shi ba, akwai naƙasa a cikin tunaninsa da yanayinsa, da haka wannan yana nufin kenan in za a karanta a samu yanayi wanda yake hala muriha, wani yanayi wanda yake akwai dadi, akwai comfort, a gyara waje, a sa AC, a sa fitilu, a sa turare, komai ya zama ya hadu tsaf, saboda malamin ya zadin karantar wa yadda ya kamata. Za mu saurara nan sai mu hada darasi ba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.